Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asari a Asabar 18 ga watan Nuwamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakub Makiri ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Yau Asabar, dubban yan kasar Zimbabwe ne suka hau titunan birnin kasar na Harare suna zanga-zanga inda suke kira ga shugaba Mugabe Mrabus. Prime Minister Lebanon Saad Hariri yanzu haka yana LC fadar gwamnatin kasar Faransa inda suke tattaunawa da shugaban kasar na Faransa Emmanuel Macron. Tsohon jagoran yan adawa na kasar Venezuela Antonio Ledezma ya isa Madrid yau Asabar inda iyalansa suka yi masa marhabin lale da zuwa.
To ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewa an kashe mutane kusan 50 a wasu kauyuka a jihar Zamfara tsakanin kwanaki biyu, lamarin da mutanen yankin suke zargin hukumomi da nuna halin ko in kula kuma suna fadin cewa
mun nuna cewa mu ba mu yadda ba wannan al'amari da ake da yake faruwa, ba za mu yadda kuma ba za mu lamunce shi ba. Shi yasa ne ya tattaki na da ya kamata in sanar da ku san abin da ake ci. Matakin da za mu ɗauka shi ne mu shirya da za mu kare kanmu, kuma idan ka kare kanmu babu wata hukuma da za ta zo da tsoro, shi ne gaske magana.
Bayan haka kuma za mu kawo muku yadda zaɓen gwamnan jihar Anambra ke gudana, sannan muna ɗauke da shirin amsoshin tambayoyinku. Sai kuma sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Masu are, assalamu alaikum. Yau Asabar, dubban yan kasar Zimbabwe ne suka hau titunan birnin kasar na Harare suna zanga-zanga inda suke kira ga shugaba Mugabe da yin Mrabus. Masu zanga-zanga suna ɗauke da kwalaye da rubuce-rubuce iri daban-daban. Sojojin kasar waɗanda da farko suke hana zanga-zangar a fadar gwamnatin kasar yanzu suna marawa masu zanga-zangar baya, wanda su da kansu ne suke baiwa masu zanga-zanga umarnin su isa babban filin taron kasar, inda za a gudanar da jawabi daga shugabannin kare haƙƙin bil'adama, ‘yan siyasa, ciki ma har da tsohon madugunyan adawa da yake kiran Mugabe da yi Mrabus. Wannan filin taron dai shi ne sannan filin da ke cikin kasar, inda nan ne dubban ‘yan kasar suka yi wa shi Robert Mugabe barka da zuwa bayan ya dawo daga gudun hijira a shekarar 1980 bayan kammala yakin neman ‘yancin kasar daga tsirarun fararen fata. Haka kuma zanga-zangar bai tsaya cikin babban birnin kasar ba, domin hadda birane na kasar suna gudanar da irin wannan zanga-zangar na kawo ƙarshen mulkin shugaba Mugabe. Yanzu haka ana ci gaba da kikikaka da shugaba Mugabe da sojoji da 'yan siyasa har ma da 'yan jam'iyyar su ta ZANU PF na da 'yan rajin kare demokuraɗiyya na ya sauka, amma ya ƙi ƙasa ƙasa ya ce a'a. Mugabe ɗan shekaru 93 da haihuwa ya kwashe shekaru 37 yana mulkin ƙasar. Jami'an ma'aikatar tsaron ƙasar ne dai suka karɓe mulkin wato ƙasar, kana suka karɓe ikon wasu daga muhimman ma'aikatu da hukumomi, kana suka yi wa shugaba Mugabe ɗaurin talala, sai kuma suka kame waɗansu da suke ɗauka a matsayin ɓarayin gwamnati da ke kewaye da shugaba, ciki ko har da Farfesa Jonathan Moyo da ministan harkokin cikin gida Ignatius Chomba, sai ministan ƙananan hukumomi Savio Kasukwere da sakataren ƙungiyar matasan jam'iyyar tasu ta ZANU PF wato Kudanzai Chimpanga da dai wasu da dama. Prime Minister Lebanon Saad Hariri yanzu haka yana LC fadar gwamnatin kasar Faransa inda suke tattaunawa da shugaban kasar na Faransa Emmanuel Macron, wanda ya masa tayin taimaka masa domin shawo kan matsalar dambaruwar siyasar da kasar tasa ta afka. Idan dai ba amanta ba, a cikin farkon wannan watan ne Hariri ya bayyana Mrabus ɗinsa a gidan wani talabijin da ke kasar Saudi Arabia, abin da ya haifar da rudu da damuwa a cikin kasar ta Lebanon. To sai dai kuma yau Asabar ɗin nan kamfanin dillancin labarai na kasar ta ambato Hariri na cewa ya kira shugaban kasar ta Lebanon Michael Aoun, ya shaida masa cewa yana nan dawowa cikin kasar a sati mai zuwa domin ya halarci bikin samun 'yancin kasar. Sai dai abin da ba a sani ba ko shi Hariri ko kuma mai masaukin nasa wato Macron za su ce wani abu game da wannan rahoton da kamfanin dillancin labarai ya wallafa. Sai dai Macron ya faɗa a Sweden cewa an yi wa Hariri marhaban ne a Faransa a matsayin Prime Minister Lebanon tunda shugaban kasar bai amince da murabus din sa ba a hukumance. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Tsohon jagora yan adawa na kasar Venezuela Antonio Ledezma ya isa Madrid yau Asabar inda yan uwansa suka yi masa marhabin lale da zuwa. Ledezma ya ce wane ne ce kasar Venezuela ba ta cikin damuwa? To ba shakka tana cikin damuwa domin ko abinda ya tafi ya tattauna kenan da Prime Minister kasar Spain Rajoy Ledezma wanda aka yi wa daurin talala tun a shekarar 2015 ana tuhumar sa da yunkurin juyin mulki. Ya ce ya gudu daga wannan daurin talala a ranar Juma'a inda ya tafi makwabciyar kasar wato Colombia inda ya ce ya gitta shingen yan sanda da sojoji da dama. Sai dai kafin ya bar Colombia Ledezma ya ce yana shirin yaki ne da neman yancin samar da demokradiya mai yanci a kasar su ta Venezuela. Ledezma wanda tsohon magajin garin Caracas ne ya ce tuni yayi magana ta wayan tarho da shugaban kasar Colombia Juan Manuel Santos wanda ya nuna zai goya wa wannan yunkuri nasa baya. Su ko a wuri daya jami'an shige da fice na kasar Colombia cewa suka yi Ledezma ya shiga Colombia ne ta hanyar da ta dace bayan ya gitta gadan Simon Bolivar wanda ta raba kasashen biyu. Sai dai shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce yana sane da gurin Ledezma wanda yakan rika yi wa zunde yana kiransa fatalwa. Maduro ya ce mutanen Madrid su yi hankali da wannan mutumin. Shi dai Ledezma dan shekaru 62 da haihuwa ya jagoranci zanga-zanga a shekarar 2014 domin sukan lamirin gwamnatin Maduro abinda ya haifar da tashin hankali a kasar wannan yasa aka daure shi a gidan yari har na tsawon wasu watanni kafin daga bisani a mayar da shi daurin talala saboda dalilan rashin lafiya. Akalla mutane biyar ne suka mutu jiya Juma'a a kasar Kenya lokacin da aka yi kokarin tarwatsa masu zanga-zangar nuna goyon bayan shugaban adawa Raila Odinga musamman akan zaben da aka gudanar kasar wanda ya haifar da damuwa. Yan sanda sun harba hayakin nan mai sa kwalla ta da watsa ruwan zafi domin hana masu zanga-zanga kaiwa babban filin da ke fadar gwamnatin kasar inda shugaban adawa zai yi jawabi. Yan sanda sun ce mutanen biyar da suka mutu jama'an gari ne suka jefe su har lahira bayan sun kama su suna sata lokacin zanga-zangar amma kuma jama'a suka ce ƙarya ne yan sandan ke yi su ne suka harbe su. Yan sanda suka ce ko kusa ba su yi amfani da harsashi mai kissa ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla mazauna ƙauyukan Tungar Kafau da Malamawa da Shinkafi a jihar Zamfara da wasu ƙauyuka da ke yankin suna zama a cikin fargaba dangane da kashe-kashe da wasu 'yan ta'adda suka kai musu tsakanin kwanaki biyu. Wannan lamarin ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 50 waɗanda suke zaune a ƙauyukan na Zamfara. Dr. Suleiman Shu'aibu na ƙungiyar Amnesty International ɗan asalin wannan yanki ne kuma ya zanta da mu a kan abin da ke faruwa yana cewar.
Abin da yake faruwa itila'i ne masifu ne da kuma bala'o'i da suke zo mana. Akwai wani ƙauye Tungar Kafau da aka je shekaran jiya da jiya aka kashe mace wadda ake kira mace mutum mace 25. Sannan aka kashe namiji guda 9. Bayan haka nan suka gangaro mallamawa wani ƙauye nan kusa da Shinkayi suka kashe mutum 19 mace da namiji. Yanzu haka mutum 5 kuma suna asibiti rai kwakwai mutu kwakwai. Kuma dukkan abin nan da aka yi wallahi babu wani jami'in tsaro da ya zo gurin zaune muke dan haka raddat. Sannan babu wani wanda yake tashi tsaye ya je ya yi magana domin a ɗauki mataki akan wannan al'amari. Kuma akwai shugabanni cikin ƙasa mun talakawa mu muke shan wahala muna so mu yi amfani da wannan dama mu jawo hankalin gwamnati. Da
tun yaushe ne wannan abin yake faruwa?
Shekaran jiya da jiya jiya a tashi waye gari yau wannan masifa ta samu kuma babu wanda ya zo har yanzu.
Idan ka duba salon yanda aka yi wannan kashe-kashen su wane ne suka aikata wannan abin?
Ba kungiyoyi ba ne, ba kungiyoyin Boko Haram ba ne, ɗan fashi ne ɗan fashi da makani masu kata shanu su ne idan suka ji haushi suka zo ga gari suka tattara da babu shanun da za su ɗauka an riga an kwashe ba komai sai su karkashe mutane su banka mu a gari kuma kar ka manta fa mutanen da suke kashe mutane su masu kata shanu ɗin sanannu ne an san su bayan an san su an san inda suke bayan an san inda suke ana hudda da su to don menene ba za a ɗauki mataki a kansu ba wallahi masu kata shanu ne bamu da boko haram mu a wurin mu zan fara sai bamu da boko haram bamu da wata kungiya da take zuwa ta kashe mutane banda barayin shanu barayin shanun nan su suke yi kuma saboda sun samu kuma sun samu dama gwamnati ba ta ɗaukan mataki ba ta yi musu komai yana suke zuwa suna kashe mu babu kai da babu sabab.
To idan ka ce barayin shanu wannan abin ko ai ya dade wato babu abin da hukuma suke yi sannan ku kuma ina ne kuka je kuka kai karan ku saboda ku ga kamar an magance muku wannan matsalar
kukan mun sha kaiwa ni nan a matsayina na wanda yake waje ya fita ya shiga na rubuta takarda so biyu zuwa ga ofishin ministan tsaro kuma na sani da cewa dan wajen mu ne dan garin mu ne na rubuta takardar ta kai bata kai ba wallahi wa alam amma ina tabbatar maka da wannan abun har yanzu matakan da gwamnati suka ce suna ɗauka na a maganin wannan barayin shanu ya kasa ba su ɗauki matakai na dindindin waɗanda za su kada wannan za su tsayar da wannan al'amari.
To menene mataki na gaba da ku mutanen waɗannan yankunan kuke ɗauka?
Yau mun nuna cewa mu ba mu yarda ba wannan al'amari da ake da yake faruwa ba za mu yarda kuma ba za mu lamunce shi ba shi yasa na yi tattaki na da ya kamata in sanar da ku san abin da ake ciki. Matakin da za mu ɗauka shi ne mu shirya da za mu kare kanmu kuma idan muka kare kanmu babu wata hukuma da za ta zo da tsoro shi ne gaske magana.
Dalla a gaida Dr. Suleiman na kungiyar Amnesty International. A yau ne kuma al'ummar jihar Anambra suke kada kuri'a na zaben gwamnatin jihar. A halin yanzu wasu rumfunan zaben sun riga sun fara kirga kuri'unsu. Amma dai ga wakilinmu Alfonso Okoro Igwe da karin bayani akan yadda zaben ya gudana ga hirar da muka yi da shi. To da alamar mun samu tangardan na'ura.
To dai an fara zaɓe lami lafiya a nan jihar Anambra. Duk da cewa ƴan awarin Biafra sun nemi a hana zaɓen, zan ce da abin da dai na fuskanta a nan da kuma abubuwan da ke gudana a nan dai zan ce gaskiya mutane sun fito yadda ya kamata. Sai can wajen ƙarfe 8:20 aka ɗan samu ɗan matsala a can dai Onitsha North a Ward 11 inda wasu da ake maganin ƴan aware ne suka zo suka tashi mutane a nan wajen abin nan da Bernard Street. Sannan kuma ɗan abin da aka samu ana nan kuma sai aka ɗan ji cewa can ɓangaren dai Nsube da yake nan mazaɓan ɗan takarar APC shi Tony Nwoye ne. ƴan aware kuma aka ce kuma suka zo suka nemi su haddasa fitina a wajen amma kuma sai jama'a suka hau kansu da duka.
To in kana zancen jama'a suka hau kansu ina zancen jami'an tsaro da aka zuba su wajajen da ko kuma rumfunan zaɓe don kulawa da yadda ake zaɓen?
Gaskiya zan ce dai akwai su amma zan ce gaskiya ba wai sun fito gaba ɗaya ne su yi aikin da aka buƙaci su yi ba sabida zan ce suna nan dai za ka gan su ma wasu a zaune ba wai dai suna kula da ainihin abin da aka tura su su yi ba. Sannan kuma wannan ya samu aka ɗan samu cikas mutane dai da suka zo a maimakon su nasu aka samu dai suna da abin da suka ga dama a wuraren da dai na kai ziyara.
Menene hukumomi ke faɗa game da irin wannan tashin-tashinan da aka samu daga nan da can haka?
Ko da yake shi ɗazun dai a nan dai a Oye Ward a nan Okano Ward 5 na ɗan samu hira da shi deputy mataimakin babban controller ta ƙasa na civil defense. To sai yake ga mana cewa gaskiya suna nan dai a kan bakansu wajen dai tabbatar da tsaro kuma na shi fahimta cewa bai gani an samu wani abin nan da ya cika za a taɓa mai tsaro.
To sauran awa nawa a gama kada ƙuri'a?
Da alamu zuwa ƙarfe 4 don nan dai nan na dawo nan ward abin nan na dawo nan ward 5 a nan Oka South. A polling unit akwai dai rumfunan zaɓe guda uku a nan dai na tarar ma sun fara abin nan warware abin nan ma suna kidaya abin nan katunan da aka kada na abin na kuriya.
to madalla a gaida Alfonso Gurigwe. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ku karfe 10 ne da minti 15 na safe a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ku bani dan tarihin radio. Masu tambaya Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau da Baffa Haruna Bajuga. BOA ku tambaya mini masana menene karni? Shekaru nawa ne karni? Mai tambaya Haruna Muhammad Katsina. BOA Hausa wace kasa ce tafi yawan kera motoci a duniya? Mai tambaya Muhammad mai kayan miya Gombe. Dan Allah sashin Hausa na muryar Amurka ku tambaya mani ko akwai wata kasar da ba ta cin bashi? Mai tambaya Malam Usaini Dangote Karasuwa. To bari mu fara da ansar tambayar su Alhaji Abubakar Dangusau da Baffa Haruna Bajoga game da takaitaccen tarihin radio. Idan masu tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Yadda abin yake shine wata na'ura kan rikidar da murya ko sauti zuwa hamamin magana isu da lantarki. Sai kuma wata na'urar mai suna transmitter wato mai turawa ta watsa hamamin cikin iska ya tafi ya bazu bisa ga irin sa. Har ya cimma radio ko aerial radio inda za a sake maida hamamin zuwa murya kamar yadda take tun asali. Wato na'urar radio na kamo sakonni ko sautuka ne ta iska bayan an rikida sakonnin ko sautukan zuwa wani irin hamamin lantarki da maganaɗisu ta yadda hamamin lantarki da maganaɗisun ke iya tafiya a sarari ta igiyar iska ta yadda na'urar radio ke iya jin sa ko mu ce kamo shi musamman ta amfani da sandar area wadda ake ciro ta waje cikin iska. Cikin rediyon akwai akasin transmitter don haka bayan kamo wannan hamamin sai na'urar rediyon ta sake maida hamamin zuwa irin muryar da aka canza tun asali ta yadda za a iya sake jin ta. Guglielmo Marconi shine ya fara nasarar aikawa da sautin rediyo daga wata gabar tekun Atlantika zuwa wata wato daga Ingila zuwa Newfoundland a watan Disamba na shekara ta 1901. To sai dai ba iya mai da sautin Guglielmo zuwa muryar da za a iya fahimta ba. Sai a ranar jajibarin Kirsimetin shekara ta 1906 aka fara jin sahihiyar maganar mutum a rediyo. Wato bayan mutane da dama sun taru a babbar tashar jirgin ruwa ana jiran sauti mai cewa tit-tit-tit da kamar yadda aka saba. Sai kawai aka ji muryar mutum na cewa CQ-CQ ina da saƙo. Ma'ana, kowace tasha ta saurara akwai saƙo. Professor Reginald Aubrey Fessenden ne ya aiko da saƙon daga wani ƙaramin gidan rediyon da ke Brant Rock, Massachusetts. Wannan nasarar ta samu ne bayan ƙoƙarin da aka yi daga shekara ta 1904 zuwa 1906, wato bayan da su Professor Fessenden suka inganta na'ura mai maido da magana ko sautin asali. Daga hamamin maganaɗisun lantarki da aka tara a iska. Zuwa shekarar 1914, fasahar rediyo ta inganta sosai. Daga nan zuwa wannan zamanin, fasahar rediyo ta yi matuƙar ci gaba kamar kowace fasaha a yammacin duniya.
Allah dai wa kasu wanda yake ba ya son ku ni ma ba
Sai kuma ansar tambayar Haruna Muhammad Katsina game da ƙarni da kuma ma'anar kalmar ta ƙarni. Idan mai tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Da kalmar ƙarni da salon kasabta zamani zuwa ƙarni-ƙarni sun samu asali ne daga Latin, inda ƙarni wato centum ko century da Turanci ke nufin abin da ya kai shekara ɗari. Daga baya aka ƙirƙiro kalmar centenary, wadda ita kuma ke nufin bikin da akan yi duk bayan shekara ɗari da kafa wani abu. Bisa ga tsarin kalandar Gregory, ƙarni na farko ya soma ne daga ranar 1 ga watan Janairu, sannan ya kammalu ran 31 ga watan Disamban shekara ta ɗari. Ƙarni na biyu kuma ya fara ne daga shekara ta 101, ƙarni na uku kuma daga shekara ta 201 da dai sauransu. Wato yadda ake kirgin shi ne, ƙarni na kaza ya fara ko zai fara ne a shekara ta 100 sau kaza a Ebe 99, sannan ya kammalu bayan shekaru 100 sau kaza. Misali, ƙarni na biyar zai fara ne a shekara ta 100 sau biyar a Ebe 99, wato 500 a Ebe 99, wato 401 kenan. Sannan zai kammali ne a shekara ta 105, wato 500. Sai kuma ansar Muhammad mai kayamiya Gombe, mai son sanin ƙasar da ta fi ƙera motoci a duniya. Idan malamin na saurare ga abin da ya sauƙaƙa, motocin da ake ƙerawa a wannan zamanin sun fi na duk wani lokaci yawa. Ƙasar da tafi yawan mutane a duniya China ita ce ta ɗaya a jerin ƙasashe shida da aka fi ƙera motoci a duniya. Alal misali, a shekara ta 2015, China ta ƙera motoci sama da miliyan 24, waɗanda kashi 86 cikin 100 safa ne, sauran kuma na harkokin kasuwanci. To sai dai ƙasa ta uku a yawan jama'a, wato Amurka, ita ce ta biyu a yawan ƙera motoci a duniya. Sai dai ta fi kowace ƙasa ta duniya ƙera motocin harkokin kasuwanci. Adadin motocin harkokin kasuwancin da Amurka ke ƙerawa kowace shekara ya ruɓanya na kowace ƙasa. Hasali ma, adadin ya ruɓanya na Japan sau 5, ya kuma ruɓanya na Jamus sau 24. To amma Japan, wadda ba ta da yawan jama'a, ita ce ta uku, Jamus ita ce ta 4, Koriya ta Arewa kuma ta 5. Sannan India, wadda ita ce ta biyu a yawan jama'a a duniya, ita ce ta 6 a yawan ƙera motoci a duniya. To amma a yawan sayar da motoci ga sauran ƙasashen duniya, ƙasar Jamus ce ta farko, sai Japan, sai Amurka, sai Canada, sai Ingila, sai Koriya ta Arewa. Ƙasar China, wacce ita ce ta fi kowace ƙasa ƙera motoci a duniya, ita ce ta 21 a fitar da motoci a kasuwannin waje. Ma'ana, au China ba ta son fitar da motoci waje sosai saboda buƙatar ɗumbin jama'ar ta. Au sayan motocinta ne ba a yi. Sai kuma ansar tambayar Usaini ɗan wata karasuwa, mai son sanin ko shin akwai wata ƙasar da ba ta cin bashi. Idan mai tambayar na saurare ga ansarka. Babu wata ƙasar duniya da ba ta cin bashi ko kuma ba abin ta bashi. Akan haka aka gina tsarin tattalin arziki, musamman ma irin na jari hujja. Kowace ƙasa ta duniya au wata ƙasar na bin ta bashi, au gidauniyar IMF ko bankin duniya na bin ta bashi. Alal misali, ƙasar da tafi kowace wadata ko ƙarfin tattalin arziki a duniya, wato Amurka, bashin da ƙasar China ke bin ta ya kai sama da dala triliyan guda. Japan ma na bin Amurka sama da dala biliyan 21. Ita kanta China ana bin ta bashin triliyan barkatai na dala. Haka zalika, ƙasar da ta fi kowace arzikin man fetur, wato Saudiya, ita ma ana bin ta bashi. Na baya-bayan nan shi ne bashin dala biliyan 10 da ta ci ko za ta ciyo wajen gidauniyar IMF sanadiyar faduwar farashin mai a kasuwannin duniya. To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansoshin wasu tambayoyin, yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasihi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To madalla, yanzu kuma lokaci da zamu kawo muku kadan a cikin sakonni da kuka aika mana.
Sakonmu na farko na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama ni jajanta wa gwamnatin Jamhuriyar Kamaru bisa iftila'in gobarar da ta afkawa majalisar dokokin kasar su. Allah ya kiyaye gaba. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa. Sako na gaba na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Gaskiya matakin da sojojin kasar Zimbabwe suka dauka na kifar da gwamnatin shugaba Robert Mugabe da karfin tuwo san bai dace ba. Kamata yayi a ce sun bari ya karkare sauran shekarun sa daga Bashir Kansala mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Abubakar Sadiq Belil da Sani Umar na Liliya mai makoko. Wani sako na cewa to jam'iyyar APC ta jihar Plateau muna fata zaki gudanar da zaben fidda gwani na kadanan hukumomi da kike gudanarwa a yau cikin gaskiya da adalci domin kaucewa aukuwar tashin hankali bayan sanar da sakamakon zaben. Sako daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir da Balanvas direban tanka Jos. Wani sako na cewa mu dai fatan mu ga shugaba Muhammadu Buhari yana yin sara yana duban bakin gatarinsa wajen ganin al'umman kasar da idanuwan basira ganin halin da muke ciki na tsadar rayuwa. Sako daga Salu Isa Fana. Sako na gaba da ya fito daga Baba Gana Alhaji Dabuwa Unguru jihar Yobe yace Allah ya sa a kammala taron kasashen duniya kan sauyin yanayi a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Muna fatan za ta haifar mana da mai ido amin. Sai sako Muhammad Sani Chindo daga unguwar Karofin Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya yace hakika zaman zulumi da ake yi a garin Onitsha abun damuwa ne. Ya kamata hukumomi su yi tsayuwar daka don kawo ƙarshen wannan lamari. Sako na gaba na cewa salam VOA Hausa. Hakika muna godiya da yadda gwamnatin jihar mu ta Katsina ƙarƙashin jagorancin Honorable Aminu Bello Masari take shimfidawa al'umman jihar Katsina ayyukan alheri kamar hanyoyi da harkar ilimi da lafiya da dai sauransu wanda lokaci ba zai bani daman bayyana su ba. Allah ya saka da alheri. Sako daga Saji Saidu Daura. Sako mu na ƙarshe na cewa kasashen duniya da fatan za ku hada ƙarfi da ƙarfe wuri daya domin ku samu nasarar dakile duk wasu 'yan ta'addar da ke zama barazana ga rayuwa da dukiyoyin jama'a a ko'ina suke. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a.
To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a jiya Juma'a ya gana da ministocin harkokin wajen kasashen Afirka su 37 da ma wasu wakilai daga kasashen Afirka. Makasudin wannan taron ko shine batun cinikayya da saka hannun jari tsakanin Amurka da su, sai kuma batun yaƙi da ta'addanci da samar da shugabanci na gari. Ma'aikatar ta harkokin wajen Amurka ta ce tana duban makoman nahiyar ce abinda za ta zama a shekarar 2001 a wato lokacin da za ta zarta duk wata nahiyar yawan jama'a da mutanenta da ba za su gaza biliyan 2 ba. Wakilin wannan gidan rediyon mai aiko da rahotanni daga ofishin jakadancin Amurka Cindy Saini ya ambato sakataren harkokin wajen na cewa a matsayinsa na sakataren harkokin wajen Amurka bai samu damar ziyartar kowace ƙasa daga cikin nahiyar ba kafin ya zama sakataren harkokin wajen Amurka, amma yanzu ya ziyarci ƙasashe da dama a cikin nahiyar kuma yana fatan ya ƙara ziyarar wasu da dama domin yanzu haka akwai wannan shiri a ƙasa. Sai dai ya zaku ya ga yayi wannan ziyara kuma ba zai iya hakuri ba har sai bayan wannan ziyarar kafin ya kira wannan taron. Kafin dai zama wani lasan sakataren harkokin wajen Amurka ƙarƙashin wannan gwamnatin shugaba Donald Trump shine shugaban kamfanin mai na Exxon Mobil ya ce gwamnatin Trump ta ƙudiri aniyar mayar da hankali ne a kan bunƙasa kyakkyawan tattalin arzikin ƙasashen duniya.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci, sai kuma an jima can da yamma za ku ji mu ɗauki da wasu shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Maladan Ibrahim Ayawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin, sai kuma wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da injiniyanmu na wannan la'asariya Mr. Lopes. Baba Yakubu Makeri ne yake sallama da ku. A huta lafiya.